Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdice tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 18 ga watan Satumba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da 100 a Najeriya zuwa yanzu a damunar bana. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China kimanin dala biliyan 200. Sannan shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa ta kauda yuwar kai ma 'yan tawayen Siriya farmaki.
Kanan labaran kenan. Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta shirya wani taron ƙarawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshora a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci bisa dalilin cewa
in ba kuɗi ba su sayan su ba su yada bam, in ba kuɗi ba a yi sayan bindiga, kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin shayansu akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan. Ai sai da ruwa kifi ke surviving, in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta dace su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi, za ka ga cewa aikin da ba su suka kare ba su yi.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin kungiyar Miyetti Allah na faɗakar da membobinta kan bangar siyasa yayin da zaɓuka ke karatowa a Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ambaliyar ruwa da akan yi a Najeriya a lokacin damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Hotunan talabijin da aka nuna a jiya Litini sun nuna yadda ruwa mai cike da tabo ya kai har tsawon rufin gidaje tamkar kogi yana malala kan tituna. Wasu mazauna wuraren da abin ya yi tsanani sun tsere ba tare da ma sun tara kayayyakinsu na abinci ko sauran kadarori ba. Rahotanni na nuna cewa al'amarin ya fi muni a birnin Lokoja inda kogunan Benue da Niger suka haɗu. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane sama da 350 a shekara ta 2012 baya ga lalata amfanin gona da sauran kadarori. Ƙwararru kan yanayi sun ɗora laifin ambaliyar shekara-shekara kan abin da suka kira rashin inganta madahun harkokin yau da kullum, ciki har da rashin lambatu da madatsun ruwa da kuma rashin kulawa da waɗanda aka gina. A halin da ake ciki kuma, gyauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta sa yankin tsakiyar Atlantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin Amurka 6 ɗin nan da ake kira New England, bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin North Carolina da South Carolina. An yi ta aikawa da saƙon gargaɗi tun daga kudancin Virginia har zuwa Vernon da New Hampshire daga lokacin har zuwa yau ɗinnan Talata. Nau'ukan munanan guguwa sun lalata gine-gine da yammacin jiya Litini a yankunan Richmond na jihar Virginia, inda har akalla mutum guda ya mutu. Ana kuma aikawa da saƙonnin gargaɗi a sassan jihar Maryland, Pennsylvania da Delaware. Ana aibunta mutuwar mutane 32 kan wato guguwar nan ta Florence. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan ƙarin kayayyakin China kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka a cigaba da fafatawar da ake yi a fagen cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe kuma zai haura da kashi 22 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018. A cewar kafar labarai ta Reuters, an tsami agogon lataroni na Apple da Fitbit da kuma wasu abubuwan kariya daga haɗari irin su hular kwano da kujeran zaunar da yara ƙanana a mota daga jerin abubuwan da harajin zai shafa. Wannan mataki da Amurka ta dauka na baya-bayan nan ka iya janyo ramuwar gayya daga China, wadda ta ce za ta yi maraba da duk wata sabuwar tattaunawa da Amurka. To amma ta kuma nuna cewa ba za ta ƙara shiga tattaunawa da Amurka ba muddin Amurka ta saka wannan harajin. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cima wata jituwa wadda ta kauda yuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke Idlib a ƙasar Siriya. Za mu kauda matsalar jinƙai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji, a cewar shugaba Erdogan bayan tattaunawar ta jiya Litini a yankin shakatawar nan na Sochi da ke gabar ruwa a Rasha. Shugabannin ƙasashen biyu sun amince su ware yankin da ba a harkokin soja ciki mai girman kilomita 20 murabba'i a cikin ƙasar Siriya. Shugaba Putin ya ce wannan yarjejeniyar za ta kauda barazana ga filin jirgin saman sojojin Rasha da ke Mimin, wanda 'yan tawaye suka sha aunawa ciki har da amfani da jiragen sama mara matuƙa. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi ƙasar Rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da ƙasa suka kakaba ma Koriya ta Arewa. Tana mai cewa Rasha na yin zagon ƙasa maƙoƙarin da Amurka ke yi na kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya. Haley ta ce hankalinta ya tashi game da wani rahoton ƙwararru masu zaman kansu da ke saka ido kan aiwatar da takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba ɗin. Amurka ta gabatar da makwararru hujjojin da ke tabbatar da cewa Rasha ta wato saba ma takunkumin. To amma rahoton da aka gabatar ma mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya bai hada da batun saba ma takunkumin ba. Da alamar Rasha ta yi barazanar hana bayyana rahoton sai ko idan an amince a saka shaidar da ta nuna cewa ta saba ma takunkumin, a cewar jakadiyar Amurkar ta kara da cewa abin takaici sai kwamitin na ƙwararru masu saka ido kan takunkumin ya amince da a yadda Rasha ke so a rahoton. Haley ta ce Amurka ba ta da wani zaɓi illa ta hada buga abinda ta kira jirkitaccen rahoton.
To Abeda Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labaran duniya. To bari mu bude taskar hotunan namu a birnin Ikon Najeriya, inda kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta shirya wani taron ƙarawa juna sani ga jami'an bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi da inshura a wani yunkurin shawo kan ayyukan ta'addanci, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana.
Taron na kwanaki uku yana samun halarci daga bangarorin hada-hadan harkokin kuɗi da kasuwanci da kuma harkokin tsaro daga Babban Bankin Tarayyar Najeriya da kuma hukumar sa-ido wajen hana safarar mugayen kwayoyi da kuma safarar makamai da kuma halatta kudaden haramu. Malam Idris Isa Buhari babban jami'i ne a Babban Bankin Tarayyar Najeriya da ke sa-ido wajen hada-hadar kudade domin kaucewa amfani da kuɗin wajen safarar mugayen kwayoyi ko makamai da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa.
In ka fahimta yanzu a Najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun ƙasar nan, saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma kudaden mu ana sassace su ana kai su ƙasashen waje ko wasu wajaje, idan gwamnati ko bankin babban banki na Najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan, ƙarshen ƙasar nan ba kyau.
Saboda yawa dai gwamnatoci da kuma hukumomi na zargin bankuna gwamna da taimakawa masu hada-hadar kudade ta hanyoyin da basu dace ba wajen fitar da kudade ko kuma ajiya. To kowane mataki shugabanni irin waɗannan bankuna ke dauka, na ganin hakan bai faru ba. Alhaji Bilyamino Ino ya kasai babban jami'i ne da ke sa ido a hada-hadar kudade a bankin JAIS.
Kasamu da yake yan kasuwa ne, wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karba ba, ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi ta wata hanya wadda ba daidai ba. Sai dai idan mun karbi wannan kuɗi, to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a yadda sako ko kuma a gaya wa kamar Central Bank of Nigeria ko kuma NFIU domin cewar a'a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo, so ga kuma me shi. So dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wannan al'amura.
Wannan dai ba shine karon farko ba da cibiyar da ke sa ido akan harkokin safarar kudade na kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ke shirya irin waɗannan tarurruka a kasashe daban-daban da ke yammacin Afirka. To ko menene fatan kungiyar a wannan karon? Mr. Timothy Belaye na cibiyar ne da ake kira GIBA na kungiyar ECOWAS.
Wanda suke abinda muke kira terrorism, su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa. In ba kuɗi ba su sayan su, ba su yaya daban. In ba kuɗi ba a yi sayan bindiga, kamar a ce bindiga wanda ake kira AK-47 yanzu ainihin shi yansu akwai tsada, sai da kuɗi ake yin wannan. Wannan taron ainihin shi shine na wayar da kan wayannan mutane su san aikin da za a iya a hana su a samun kuɗin da suke aikin da shi. Ai sai da ruwa kifi ke surviving. In ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu. To masu aikin wannan ta da ce su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi, za a ga cewa aikin da ba su suka kare ba su yayi.
A sakon da ya aike wajen bude wannan taro dai, ministan shari'a kuma Attorney General na Nigeria Alhaji Abubakar Malami ya jaddada kudurin gwamnatin Nigeria na amfani da hanyoyi na shari'a wajen karbo kudaden da aka sace zuwa kasashen waje, tare kuma da hana amfani da irin waɗannan kudade wajen safarin makamai ko kuma sayan muggan kwayoyi da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin kasa a ciki da kuma wajen Nigeria. Babangida Prem, murya Amurka daga Lagos.
Madan labarin da ta taskar hotunan namu a jihar Niger, inda kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ta kaddamar da wani shiri na musamman da zai mai da hankali wajen wayar da kan matasa Fulani akan illar shan miyagun kwayoyi da kuma shiga bangar siyasa. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari na dauke da karin bayani.
Da yake kaddamar da wannan shiri Amina, fadar gwamnatin jihar Niger, shugaban kungiyar ta Miyetti Allah a Nigeria Alhaji Muhammadu Kiruwa Hardan Zuru ya ce ya zama tilas su dauki wannan mataki musamman a daidai wannan lokaci na shiga hada-hadar siyasa a Nigeria, kamar yadda yayi karin bayani.
Lokaci ne yanzu da bahillacin Nigeria ya kamata ya san meye ne ake nuhi da shi, meye ne ake fata da shi, meye ne ake son ayi unhwani da shi, meye ne ake son a tunzura shi. Saboda wasu abubuwa ana tunzura al'umma Fulani ne saboda shugaban kasar Nigeria yana bahillaci. To ba ma son a dauki abunda zai sa a maida ƴaƴanmu ƴan banga siyasa ana sayan kwayo naira 10 ana basu ana amfani da su.
Amma da to kuna da dan takarar da kuke goyen baya ko?
Ita magana dan takara Miyetti Allah ba jam'iyya ba kungiyar siyasa bace. Kungiya ce ta makiyaya, kungiya ce ta kare haƙƙin makiyayi, kuma kungiya ce mai biyayya ga gwamnati.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta yaba da wannan mataki na fadakar da matasan Fulani da kungiyar ta Miyetti Allah ta dauka. Alhaji Abdullahi Babai babban darakta ne mai kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger.
Na farko shine shi National President na Miyetti Allah Cattle Breeders of Nigeria, muna mashi godiya da har ya dauki Niger, yace da ita ne zai flagging up na maganan campaign akan wayar ma matasa kai akan basu miyagun kwayoyi su je suna waɗansu abubuwa wanda basu kamata ba, a dalilin wani a baka 5,000 ka dawo gida da hannu guda. Ya dauki akan zabin Niger state da suka yi cewa ita ne za su yi flagging off da ita muna musu godiya mun gode kuma Allah ya saka musu da alkhairi
amma ana zargin ku shugabannin siyasar nan ku kuke jawo matasan nan kuna yin abin da bai dace
ba eh idan ka duba a jihar Niger yanzu zaka ga shi mai girma gwamnatin jihar Niger akwai lokacin ma da za a yi wani abu matasan su bi shi ba zai saurare su ba zai shiga cikin gida abin shi don baya son irin abubuwan da suke
a can gefe guda kuma shugaban kungiyar Tamiyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce sun fara fadakar da makiyayan mahimmancin tsarin kiwo irin na zamani da zai kawo ƙarshen al'adar zuwa kiwo ƙasa da ƙasa da Fulani ke yi a halin yanzu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC inda yanzu mu agogo ma nan Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba
tsaka mai wuya magana an ce gwamna Aminu Zir Tambuwal ya ba mataimakin shi kudi ne yaje ya sai form ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya bane
na'am babban abin da fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamnati a daidai lokacin da ya sayi wannan form din na cikewa na neman tsayawa takara amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi Faruku Malami ba wanda
jawab barkan ku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na labaran wasanni Shugaban jami'ar APC a jihar Sokoto ya ce duk wanda ya ce an daddala maganar tsaye da mataimakin gwamnatin jihar Ahmed Aliyu a matsayin dan takarar gwamnati na jami'ar APC a zabe mai zuwa na badi shi ci fadi kawai yake yi to amma idan haka ne me yasa shi shugaban jami'ar ya raka shi Ahmed Aliyu din zuwa wajen karban form din shi na tsayawa takara amma ba gan shi tare da Faruku Malami ya bu ba lokacin da shi ya je karban tasa takardar shaidar son tsayawa takara din to za ku ji amsa daga bakin shi kansa Sa'id Isa a cida din to amma tukuna bari mu fara jin abinda wata kungiyar mata san APC da suka kira taron manema labarai ji suke fada kan abubuwan da suka ce sun gani a kafofin sadarwar duniyar gizo wanda ke nuna cewa wai Sanata Aliyu magatakardawa muku sarkin yamma tuni ya gama yanke shawara tsaye da mataimakin gwamnati Ahmed Aliyu a wannan takara to mutu laiman shimfida
yanzu haka dai an sami rarrabuwar kan jama'a dangane da tsayar da dan takarar gwamnati na jam'iyyar APC a jihar Sokoto biyo bayan rubuce-rubucen da ke zagayawa a kafofin sada zumunta na internet da kuma ake ta'allakawa da wani makusancin Sanata Aliyu magatakarda Wamoko sakon da ya a shafin na Facebook yana godiya ne ga Wamoko tare da amincewa da zabin da yayi wa mataimakin gwamnati mai ci yanzu Ahmed Aliyu a matsayin dan takarar gwamnati na jam'iyyar Wannan ya sa wasu matasan jam'iyyar ta APC suka gudanar da wani taron yan jarida inda suka yi korafi akan wannan rubutun mai nuna cewa mataimakin gwamnan na da goyon bayan jagoran jam'iyyar a jihar Aliyu magatakarda Wamoko da ma ita kanta shugabancin jam'iyyar ta APC
sunana Bokar Yusuf Yau korafin da ke yawo kamar cewa akwai dan takarar da aka ba miliyan 50 zuwa wurin sayan form wai kuma ba da bayan haka kuma an raka shi shi chairman na jam'iyya ya raka shi sun sau wanda yake muga iya tunanin mu ga yanda muka ji korafin bamu bar shi haka kawai a rufe ba saboda dama mun riga mun tabbatar da cewa ita APC tun daga jagorancin sama har ƙasa jam'iyya ce mai adalci muna jin waɗannan jita-jitan cewa an tsaya da dan takara shi mataimakin gwamnati na jiha da sauransu amma mu dai babu tabbaci don bamu gani a rubuce bamu gani kuma ga media ba kuma bamu an dauko shi an kaddamar da shi matsayin dan takara ba
to sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC ta jihar Sokoton Alhaji Isa Sadiq a ce da ya musanta dukkan zarge-zargen fifita wani dan takara akan wasu inda kuma ya nisanta jam'iyyar da rubutun na Facebook mai nuna cewa an yi matsaya akan mataimakin gwamnati ne dan takarar gwamnati na jam'iyyar
ba gaskiya bane ni ba san da wannan ba ko ba yi da ni ba amma da mun yi ai ya kamata ka sani yan social media mutane ne wadanda suna amfani da wata dama wato ga ne suna da ita so da abin suka sun hodi ai abubuwa da yawa ga suna ana ta hodi mun gani babu ko iyaka wani abu ma an ka gane shi sai kai dare har cikin kashi ciwo
ana cewa ana rade radin cewa kamar gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine ya biya miliyan 50 ga mataimakin sa duk da ke suna jam'iyyu daban-daban domin ya tsaya takara
magana an ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ba mataimakin shi kudi ne yaje ya sai form ya tsaya takara kai ka san wannan ba gaskiya bane domin gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya koma jami'iyyar PDP mataimakin gwamna yana nan bai bar jami'iyya ta APC bai nan cikin jami'iyyar APC fa shi idan aka ce maka shi Aminu sai ya bashi kudi yaje ya sai form don ya takara a cikin jam'iyyar APC, to sai a tambaye shi mina na kenan waɗanda suka rubuta wannan suna zargin gwamna da abin nan da aka ce ma anti-party activity, wanda yake a matsayi ne na mai takarar shugaban ƙasar Najeriya. Wannan ta kawo wani cikas ga tsayawar shi takara.
Na'am, babba abin da ya fitar musu da hankali shine hotunan ka da aka gani a tare da shi mataimakin gwamna a daidai lokacin da ya sayi wannan form din na cikewa na neman tsayawa takara, wanda yasa suke ganin tamkar tare kuka yi tafiyan kuma kaje ne don kamara masa baya, wata kila shi ya nuna cewa tun farko yana da karfin jam'iyya kenan.
To ni ce ba haka bane, ai ta tabbata. Eh, ko an gani tare da shi ba, ko da kowa na ya gani na. Duk wani dan takara da na state assembly ne, na dan majalisar tarayya ne. Ai ta gani na tare da ƴan majalisar jaha masu takara, ai ta gani na tare da majalisar tarayya, ai ta gani na da sanatoci.
Amma ranka dai ba taba ganin ka tare da shi Faruk Malamiya ba.
Ba dai dauki hoto na tare da Faruk Malamiya ba, amma dai ina tabbata maka kamin wannan tahiya jirgi ɗaya mun ka shiga tare da Faruk Malamiya ba. Kuma Faruk Malamiya ba shi ya bani lift da motar shi, Range Rover din shi, shi ya dauke ni daga airport kai na inda masauki na shike. Kuma muna hulɗa da shi, muna waya da shi, muna komai lafiya, lau ba wani abu. Ni bani da bambanci ga ƴan takara, kowa na wani a matsayina na uban jam'iyya.
A ƙarshe me aka yi matsaya dangane da fitar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Sokoto?
Ban mu kai wannan wuri ba, idan muka kai za mu sanar da ku.
To a gaishe kamar tula. To yadda jam'iyyar APC take rigima akan wanda za ta tsaida, to ni jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida nata ɗan takara Manal ɗan iya. To yayin da wannan ke faruwa, shi kuma gwamnan mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal yana ci gaba da zagaye Najeriya a sassan ta daban-daban domin neman goyon bayan su ga takarar shugaban ƙasar da yake son ya yi a ƙarƙashin lemon ita PDP ɗin. To sai dai a ci gaban muhawarar da shi Muntalin ya shirya tsakanin tsohon ɗan majalisar tarayya Shu'aibu Gwanda Gobar da kuma ɗan majalisar jihar Sokoto ne yanzu Sani Alhaji Yakubu. An tado maganar ƙalubalen da shi Aminu ɗin zai iya fuskanta daga waɗanda suka riga shi shiga fagen neman wannan tikitin da PDP.
Honorable Gwanda Gobar, nace bari mu dawo kan maganar takarar shugaban ƙasar nan. Aminu Waziri Tambuwal ya shigo jam'iyyar nan ta PDP ya tarar da waɗanda tun da daɗewa suke suna takara da kuma waɗanda su kuma bakin rai suke ga wannan lura. Akwai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, akwai su Lallai Mido, akwai ga sunan dai da dama su kwankwaso da sauransu. Yaya kake gani, wace irin dama kake gani ga Aminu Waziri Tambuwal in har yana da wannan kudirin ya sami wannan tikitin a ita jam'iyyar PDP?
To mulki na Allah ne sanin nan, shike bayar da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Idan Allah ya kaddare Aminu Waziri ya ce yana son ya yi takarar shugaban ƙasa, babu wanda ke iya bashi mulkin nan sai Ubangiji Allah. In ya ce ba zai yi takarar shugaban ƙasa ba, ko bai nuna aniyarsa ba, nan jihar Sokoto mu a cire muke, mu goya mishi baya ga duk abin da ya ce zai yi. Amma dai mu dalilan da ya sa muka fice jam'iyyar nan bai yi rashin samun cikakken tsaro din nan ba, harkar tattalin arzikin ƙasa ta lalace, da ana bin mu dala biliyan 3 da wani abu, yau an kuma ana bin mu dala biliyan 22 wajen triliyan nawa a ƙasar nan.
Idan Aminu Waziri Tambuwal bai sami tikitin shugaban ƙasa ba, menene abin da zai yi, watakila?
To wannan kaga har yanzu ina gaya maka abinda muka rasa a wannan Najeriya na rashin zaman lafiya da kyautatuwar tattalin arzikin ƙasa a same su. Shugaba Buhari mun zabe shi jihar Sokoto 100%. Sani ya sani Aminu Waziri Tambuwal shi ya dauki dawainiyar duk abin da aka yi na campaign da zabe a jihar Sokoto. Aminu Waziri ya yi duk kokarin da yake iya yi na yaga shugaba Buhari ya zama shugaban ƙasa. An ka zaka a jihar Sokoto minista ma da za a bada sanyin na Buhari ya ki kula da magatakarda, ya ki kula da gwamnan jihar Sokoto, ya dauko FPDP a waccan lokaci. So kaga gwamnati ce ta ƴan uwa da abokai.
A bangaren kuma akwai wato ƴan takara da dama wanda wasu sun dade da nuna alƙiblar su tun kafin ma wannan al'amarin ya faru. Musamman gana kamar akwai irin su Faruk Malami ya bude
ya ko mutun nan, akwai su da yawa Mutula.
Na'am.
Eh, alhamdulillah Mutula, kamar da kai tambaya, ita jam'iyyar APC jam'iyya ce mai horon jini wanda kowa so. So ba bin mamaki na ba, samu ɗan takara haye da 10 ko 20 masu son su jagoranci jihar Sokoto. So mu matsayin mu ta ƴan jam'iyyar APC, mun bar abin nan ga al'ummar jihar Sokoto su gwada mutane da duniya abin da suke so su shokace su kowane ne.
A can baya akwai wasu rahoton da ke nuna cewa kamar Faruk Malami ya bo shi ne kamar zaɓin sanatawa muku. To amma daga baya sai ya zama aka samu umurni daga sama wanda ya zo ya kawo Aminu waziri tambol. Wannan ana ganin kamar ya dan hada tsakanin shi Wamuko da shi Faruku Malami. Abu ya dangantaka take a halin yanzu, shin Wamuko na goyon bayan Faruku Malami koko a'a ko ɗan takara da ake gani Wamuko zai
yi? To mutsala ina ganin ya kamata da kai da al'umma Sokoto su haƙi da magatakarda Wamuko. Magatakarda mutum ne mai yafiwa, mutum ne wanda ko laifi an kashi zai yafi, mai yiwuwa kan ta faru, to ko ta faru bai shi ba mutum guda wanda yake riƙewa. Abinda ake ce gwamnati gure yake faɗa da cewa sanata Wamuko ya ce amana wanga ya hana mai aiki, ban san inda samu wannan hadisin nashi ba, amma yanzu gashi kai ka da kanka kake faɗan cewa ana raɗe cikin gari cewa gwamnati Wamuko lokacin shi shina gwamnati shi da dan takarati wanda akan wanda yake sanya tsare gwamnati, amma ya aje ya doki Aminu Ziri ya shahe shi da mai yace maji a Sokoto na ƙwarin a zabe shi zai mutane aiki an samu aka sanaka nan.
So honorable Shi'abu Gwanda gobir yan kwanakin nan sai aka bada sanarwar dakatar da wasu manyan sakatarori guda biyu da wani commandant na jami'an ga na tsaro na jihar Sokoto Marshal kenan. Menene musabbabin yin haka? Kasantuwar an san waɗannan da aka dakatar mutane ne waɗanda sun yi zaman su a jam'iyyar APC ba su bi gwamnati a jam'iyyar PDP ba?
To kaga Murtala ga kana faɗin sun tsaya a jam'iyyar APC kana ji ko sun yi zaman su a jam'iyyar APC? Kaga ina zuwa ba kai zaka faɗa mai tambayar da zai yi ne kana ji ko
menene laifin su wannan mutanen da aka cire daga mukamin su?
Yawwa, to kaga ka faɗi cewa sun tsaya a jam'iyyar APC wanda yake a tsari na aikin gwamnati bayan da za a yi ma'aikaci ya sa kai ne harkokin siyasa, abin da ake cin partisan politics. Wannan ba daidai bane, wannan a fili yake. Abubakar Shehu Tambuwal da Farmsec guda wanda na gani kana ji ko da Farmsec guda wanda na gani suna rike haka suka je suka yi solidarity na jam'iyyar APC a gidan Wamuko. Naga Aminu Dukku a ido na a wannan, na ganshi a Facebook, na ganshi a gidan television. So, kana ji ko da maganganun da kowannen su yayi don ba boye suka yi wannan
matsayin
a dokance wannan ba inda aka ce ma'aikaci ya hito ya yi irin wannan. Kana ji ko tsarin mulki ya ce duk wanda zai shiga wata jam'iyya
ko wani abu
ya rubuta takarda barin aiki
wannan.
Sannan idan aiki kake yi ai honorable misali kana ji ko ina zuwa dokokin nan da nake faɗi ba ɓoye suke ba ga hili suke babu inda aka ce ma'aikacin gwamnati ya ɗauki kai ne ya sa cikin harkokin siyasa irin wannan. Har ka zo akwai shi?
To ka kawo ta.
Akwai shi ne ce
kawo ta.
Babu ta ne?
Babu ta.
Shin gwamnati ta tabbata yanzu babu? Yau a tsaka tabbata ba shi manyan sakatarori da abin ga babu waɗanda su kuma su hito sun nuna mu baya a soka gwamnati ba kuma aka kyale
su? Ko sun nuna wannan su ma sun yi laifi.
To a gaishe ku malamai, bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a wato mu zo mu ci gaba. Muna godewa shi honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shi'abu Gwanda Gobe da kuma musamman shi Murtala Faruku Sanyin da ya shirya mana wannan muhawara a can Sokoto. A madadin su duka, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Huta lafiya.
Sau a gaida na Sokoto da tawagarsa, sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, ambaliyar ruwan da akan yi a Najeriya a lokutan damunar kowace shekara wannan karan ta kashe mutane sama da 100 zuwa yanzu. Halin da ake ciki kuma gauran mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Florence ta sa yankin tsakiyar Atlantika ya yi male-male saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya, yayin da guguwar ke kadawa zuwa yankin jihohin Amurka 6 da ake kira New England, bayan ta haddasa mace-mace da barna a jihohin North Carolina da South Carolina. Shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan karin kayayyakin China na kimanin dala biliyan 200 da ake shigar da su Amurka, ci gaba da fafatawar da ake a fagen cinikayya tsakanin kasashen biyu. Sabon harajin zai fara aiki ne a makon gobe, kuma zai haura da kashi 25 cikin 100 a ƙarshen wannan shekarar ta 2018. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun ce sun cimma wata jituwa wadda ta kauda yiwuwar kai farmaki kan tungar 'yan tawaye da ke Idlib a ƙasar Siriya. Za mu kauda matsalar jin kai wadda ka faru muddin aka ɗau matakin soji, a cewar shugaba Erdogan bayan tattaunawar ta jiya Litini a yankin shakatawar nan ta Sochi da ke gabar ruwa a Rasha. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata rashin gaskiya game da batun aiwatar da takunkumin da ƙasa da ƙasa suka takakaba mu Rasha. Tana mai cewa Rasha na yin zagon ƙasa a kokarin da Amurka ke yi na kawar da makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na afi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto labarai, da Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyan mu na John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.